Washington, D.C. 21:00 Masu gabatarwa
Zara Aminu Kagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
Masu sauraron mu kamar da yake kun sani a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu yi magana ne akan illar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kallon fina-finan batsa ga matasa da ma al'umma baki daya.
Muna tafi da ƙarin bayani
a cikin shirin namu ne. Wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu, sannan kuma za mu ziyarci filin mu na kwalama.
Sai ku kasance da mu don jin duk wani a cikin shirin yau da gobe.
A wani mataki na dakile ɗabi'ar shaye-shaye da kallace-kallacen hotuna da na fina-finan batsa a kafofin sadarwa na intanet na zamani tsakanin yara da matasa, wasu kamfanoni da cibiyoyi masu zaman kansu a jihar Kano sun shirya taron lacca domin faɗakarwa da wayar da kan yara da 'yan mata a game da hanyoyin kiyaye shiga cikin waɗannan munanan ɗabi'u. Taron an shirya shi hususan domin yara ɗalibai da ke ƙanana da manyan makarantun sakandare da aka zaɓo daga ƙananan hukumomi 44 a faɗin jihar Kano. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya halarci taron a makon da ya gabata. Ya tattauna da Fatima Ɗantata wacce take cikin masu shirya taron, sai injiniya Muhammad Yahaya Gorki cikin waɗanda suka ba da jawabi da kuma Dr. Muhammad Awal Haruna daga Jami'ar Bayero.
Sunana Fatima Sa'adina Ɗantata a matsayina na psychologist. Abinda yake nema in cimma buri da wannan taro shi ne ya zamana kafin a kai ga maganar matsaloli na nan ba da kullun yake sama na maganar tare innan da shaye-shaye, ya zamana cewar kafin a kai wajen an maganta abin. To shi yasa da haka wannan abinda yake cimma buri a kai shi ne awareness, sanatarwa, wayar da mutane akan wannan matsaloli da yadda yara za su kare kansu, saboda yawanci victim din yara ƙanana ne. Kuma wannan saboda ba ma su san menene ba, so ba su san in sun fara ganin alama ba su san me zai kawo musu ba, me yake kawo musu ba. To shine na awayar da su su gane cewa idan ga wani abin da ga abin da wani yake nufi da ni ko ga abin da wasu yake nufi da ni, easily za su gane. Ka gane da kuma hanyoyi kai da su tsare kansu daga wannan abin.
Misali, na ga yara daga kuma makarantu daban-daban ciki hada na gwamnati, wacce ki za ku kai wajen zaɓo yaran, kuma me kuka yi la'akari da shi wajen zaɓo yaran da za su zo su ji wannan ganawa ko wannan lakta?
Buri na shi ne nan yara dubu ɗaya muke da to amma Kano ai ita wuce tsanin dan adam. To abinda muka ji shi ne wato muke wannan abin ya serving kamar as a step down program. Yanzu yara aƙalla daga makarantu yara goma muka tambaya, daga makarantun gwamnati muna da makarantun gwamnati wajen 20 a nan, mutane goma, kuma mun sai muka watsa su daga different local governments muka ɗan ɗebo makarantun gwamnati, and then sai private schools sun shuma haka.
Akwai wakilci kenan daga kowace local government?
Yes, akwai wakilci. Kowace ɗalibai nan da wakilin su suka zo, kuma sannan wajen karɓar ɗaliban gwamnatin ma sai da muka bata sama. To abin da yake faruwa shi ne su goma nan su muke ƙoƙarin cewa in Allah ya buɗe kansu sun gane abin da ake nufi in sun koma makaranta za su wayar da sauran 'yan uwansu. Dan akwai yara da suka zo mana daga ƙauyuka, ka gani su ma akwai yara daga ƙauyuka kamar su Kura, Sere da haka. To su ma haka dai su din ma haka su ma muke fata cewa yaran da suka zo din su ma za su koma insha Allah, kuma za su wayar da sauran 'yan uwansu. Ba kowane yaro biyar yana ga malami ɗaya ne ko sun ko san makaranta ga malamai biyu ne suka zo tare da
yara. Haka gaba ɗaya wannan cikin din su ne za su koma su yi
ilimin kai sakon da suka ɗauka daga nan.
sunana Muhammad Yahaya Gorki ni dan Gombe ne Kaduku local government alhamdulillah ina zama Abuja ina aiki da company Abuja
takeici a dunkule me sakon wannan lecture taka
na'am wato sakon lecture na dai ina magana akan mutane su san dangers din da yake cikin kallon batsa hadarin da yake kallon batsa kina kenan batsa saboda akwai mutane da yawa suna kallo amma sun rasa yadda za su yi su bar kallon saboda wato akwai abin da yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum ne akwai wasu neurotransmitter da su suke releasing abubuwa kamar su dopamine so da zaran mutum ya tsaya yana kallon wannan batsan gaba ɗaya za ta bata masa kwakwalwarsa ne ba zai iya tunani da kyau ba aiki ma da wasu abubuwa duk ba zai iya ba so shine wannan lecture gaskiya muka yi akan ta saboda yana da kyau a fadakar da mutane kowa yana da waya yanzu kowa yana da rike da wayoyi so ba wai lallai a kallon batsan kawai ba da masu kallon mata a social media da abubuwa gabaki daya
kaman allura wannan yanayi yana ƙara yawaita ne a tsakanin al'umma musamman matasa kenan
yana lallai sosai don kaga idan mutum yana shaye-shaye zaka gani a fiskansa amma wannan babu ba za ka ganta a fiskan mutum ba ba za ka san ko yana yi ba ko baya yi wani ma mahaifi ne wani ma a wajen aiki ne wani ma a'a shi musamman ne zai zo shi makaranta saboda ya taba ta yara akwai wanda suke da wannan abubuwa saboda su samu kuɗi dan wasu ana biyan su kuɗi irin wannan
misali ita yayane tunda kafofin nan na sada zumunci da kira social media yawanci da su ake amfani misali akwai hanyoyi tunda yanzu gashi sun zama wani bangare na rayuwar bil'adama a wannan zamani taya ne misali mutum zai wato rage ko ya hana kansa ko kuma ya hana waɗanda suke ko kubutar da waɗanda suke gargaɗin sa
to yadda dai mutum zai dai ya san ya social media activities sun sai ke abubuwan da yake akan social media saboda ita social media tana da wani abu da ake kira logarithm so duk site din da ka bude ka shiga wannan sukan yi capturing wasu abubuwa so ko kana kan social media dinka ne kana kallon wa'azi daga bidiyon wa'azi ya bace za ga wannan bidiyon ko na batsa ya shigo so mutane da yawa ya kamata su san abun nan yana nan a cikin al'umma kuma mutane ne irin mu su suke yi mutane ne irin mu su ke abubuwan nan
yara ba tunda misali yanzu kaga kaman yara su ne za a iya cewa su ake su ne target misali a wannan taro misali waɗannan hanyoyin iyaye kamata su bi da sauran masu kula da yara
ka san matsalar iyaye yanzu kowa ana daga ka samu wani dan kuɗi a kana sai ka ba ma yaronka waya to shine matsalan ko ka basa tablet saboda yaro a kar ya daina kuka ko kuma a ka basa waya saboda ita communicate to a cikin wannan wayan a zai shiga YouTube zai shiga wasu tashoshi to yana wannan din ne su kuma suna shigo da ads su dama abun da suke kira suna targeting yara so sai suna shigo da ads cikin wannan abun wato ads shi kuma talla ne so suna yin tallan a cikin duk wani platform din da kake akai so sai dai wanda Allah ya kare ne alhamdulillah so iyaye ya kamata gaskiya su ita duba wannan devices din yaran su
a lokaci guda kuma wasu akwai bukatar ana cewa yaran tunda yanzu ana maganar ICT ne ana so yaran nan su tashi da ilimin fasahar sadarwa misali dan haka wasu suke advocating suke cewa ya kamata yaro a dinga ba su irin wannan devices da kuma wannan hadari yaya me abin yi a wannan yare
wannan abu mai sauki ne idan zaka ba ma yaron ka device ba lallai kai ka bashi waya ba ka saka computer a palon ka ya zanna duk research din da zai yi yana kana kallon sa kana kallon computer duk abun da zai yi yana nan a idon ka yake sannan akwai kuma wanda ake sakawa idan kuna da wifi a gida akwai wanda ake saka shi ana kiran shi bark.com shi kuma abun da zai da zaran yaron ka ya shiga tashan batsa ko wani abu immediately zai alerting dinka zaka gani zai screenshot ya tura maka ga inda yaron ka bai ke shiga so iyaye su zama alert amma idan za a bayar parenting style ne dole iyaye su zanna akan ƴaƴan su su ce musu to gashi zaka yi assignment kai assignment din yanzu kana gamawa ka bani wayan a kuma a zanna akan sa yayi wannan don attention span wanda ake kira wanda mutum zai zanna ya focus bai wuce minti 30 bane kada yake kaiwa to na yaro kuma baya ma kai minti guda 5 so kaga a wannan daga ya haka ya ga kai ba abun da yake zai kare shiga wani waje saboda ya samu inda zai ji ya kalli abubuwan wasansa da sauransu.
Na kare akwai bukatar iyaye su taka tsantsan
sosai sosai, iyaye su taka tsantsan, sannan iyaye idan yaro suka ga yana cikin wannan halin ba wai su tsane shi ko su guje shi ko kuma a aita masa fada, a'a, psychological abu ne, dole iyaye su zanna da shi.
Na wada ma yana son tambaye kake na akan idan aka samu kuskure yaro ya samu kansa kafin a ankara kafin a lura ya riga ya samu kansa wannan yanayi, wannan mataki ya kamata su dauka.
Kasan abun a boye yake, to yaro yana tsoro ya gaya ma iyayensa, yana tsoro sosai da yawa, suna zo sosai su ce da kansu za su yi za su dena. To amma sai lokaci ya ja su gafa kai suna ta dawa, to lokacin ne abun sai za su san fa kai, don wani ba zai san ma yana so ya bari ba sai lokacin da ya tashi yana so ya bar abun, shine ba zai san cewa ba ya riga ya shiga abun, ya zama addicted sosai ba zai iya fita ba. To ina iyaye dai ta wannan ya kamata kan su zannar da shi, su masa bayani, sai sa muke fadakar da mutane su gane abun, sannan su san yadda za su yi ma yaransu.
Dr. Muhammad Awal Haruna, to da alama wannan taron da aka yi an dora shi akan alƙibla da kuma turba zance akan wato sadar da sako mai kyau, domin na farko dai kamar yadda ka sani taro irin wannan wanda aka gabatar da makala yana ba da dama waɗanda suke saurare ko kuma waɗanda aka shirya makala don saboda su ga su ga mai isar da saƙon a zahiri suna kallon shi, wannan yana da wani tasiri na daban don ka kalle shi ta fuskar sauran hanyoyin isar da saƙo. Sai kenan, na biyu, a tsari irin wannan na isar da saƙo a zahiri ga ka ga wanda kake son ya samu saƙon, akwai damar ba da saƙo ga wanda aka kai wa saƙon, wato abinda ake cewa feedback, kan wani irin saƙo ne ya zo, wace irin fahimta aka yi masa, menene abubuwan da suka shige duhu a cikin wannan saƙon, kuma ta yaya shi mai aika saƙo zai tabbatar ainihin niyyarsa da saƙon da yake son ya aika ya cimma burinsa, shi kuma mai fahimta shi ma niyyarsa ta fahimta ko fahimtar da ake so ya fuskanta ko ya gane da ita ya gane wannan, so kaga akwai wannan damar. Sannan kuma wato da uku shine irin wannan hanyar ta kan ba da dama idan akwai wasu abubuwa da suka shige duhu ko kuma yanda za a samu warware su a cikin makala da bayanai da zai gudana a wurin, akan samu wato wannan damar, wato abinda ake cewa benefit of experience, domin shi ma wannan wani abu ne wanda wani abun idan wani ya maka bayani ta wani misali kamar yadda wasu wannan suka gabatar da makala suka bada misalai iri-iri, abun ya fi tsayawa a cikin zukatan mutane da kuma kayukansu, abu ne wanda ko da ka bar nan za ka tafi da wata fahimta, domin daman baya yiwuwa a ce a taro irin wannan duk abin da sakon da aka gudanar ko aka gabatar komai an karɓe shi kuma an fahimce shi.
kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Mahmud ya sake dawowa a tattaunawarsa da Hafsat Rabiu Haruna, ma'aikaciyar kiwon lafiya da kuma malamai da daliban da ya tuntuba.
Kuna na Hafsat Rabiu Haruna.
Yawwa.
Ni na shigo cikin bangaren masu hada taro, su tsare-tsare da shirye taro. A sanin nazo dalilin da nazo saboda na fara limatawa gidauniyar ta kula da masu bukata ta musamman, yara wanda wannan cutar da ake ce mata galahanga, cutar kwakwalwa take sama. Shine dalilin da yasa na shigo wannan taro. Watanni da baya da suka shude tun kafin farkon shekarar nan, kawo yanzu ana ta shirye-shirye ya za a yi, wa za a kawo, su waye za su yi magana, ya za mu kaya ba.
Kin ce kina da gidauniya, a gidauniyar taki me kike yi?
Gidauniya ta masu bukata ta musamman ce, wato special needs, yara masu bukata ta musamman wanda cutar kwakwalwa ta taba. Kamma kawo da cerebral palsy, yan cerebral palsy da su nake yi, mata masu ciki da wanda suka haife. Masu ciki su ne wanda suke samun wannan cuta. Cutar tana farawa ne idan kamar in kana da ciki ba a kula da cikin da kyau ba, ko an samu akasi sai kuma bayan haihuwa. Ita wannan nau'ikan guda biyu ce, akwai congenital cerebral palsy wanda ake samu a ciki kenan, akwai acquired cerebral palsy. Acquired shi ne wanda sai bayan an haife yaro shi kuma ake samu. To idan an samu ita cuta ce ta kwakwalwa, ka san an ce kwakwalwa da kwakwalwa ta taɓa matsala ta zo, to shine sai ya taɓa yaron, wasu ba sa iya ciyar da kansu, ba sa iya yi wa kansu komai sai an yi musu. To shine nake son in ga yanda za a samu raguwar yawaitar wannan cuta, da yanda zan kawo iyayen sauki da su ma masu cikin taya za su kiyaye da abubuwan da ya kamata duk su shi ne.
Kuma wannan cutar kenan ana iya kare a farko kamuwa da ita?
Insha Allah, shi ake cewa preventive measures, shi ne hanyoyin karewa. To su nake faɗakarwa, nake koya masu cikin duk mataki da abubuwan da ya kamata su.
Sai da lai masu ciki ne ko kuwa mata ma gaba ɗaya akan cusa musu wannan ilimi?
Eh, to mata ma suna da bukatar ilimi, amma dai ita cutar da ke tana ita gaskiya ta yanda ake samun ta daga ciki ne. In an haife din ne da kadan ne dai mafi karanci ne wanda ake samu in an haife wannan afaya din da na ce ma, shine kamar in yaro ya zazzabi ko ya fado ko ya buge, to shine sai ya taba mishi kwakwalwa, to in kwakwalwa ta taba
shi. Yanzu ya kuka yi, ya mizanin nisan da kuka yi a aikin ku na fadakar da mata din, kuma kun fara ganin wata kila sakamako? Misali kuna bibiya kamar monitoring abin da kuke yi, kuna evaluation me kuke yi, sannan wani sakamako kuke samu?
Eh, to alhamdulillah gaskiya a matsayin da ake ciki yanzu muna bibiya, muna ji, kuma alhamdulillah muna gani, saboda da yanda ba sa zuwa inda na gaya maka primary health care center sun guda uku ne wanda na ce ba a mahimmancin da suke kusa na je, unguwa uku, Kundila da Tabarni. So kuma suna zuwa, dama antenatal ne muka fi mai da mahimmanci su zo da wani magani da ake ba su folic acid, to yanzu suna sha kuma suna zuwa. To kuma suna cewa alhamdulillah, kuma dai a haihuwar kuma ana samun, yanzu ana haifan lafiyayyu, abin da ake yana dan ana samun abin da ake so.
Sunan Asirin ya Adam, na ga makaranta Andal Science Academy. Ina fahimci abubuwa ne da yawa a cikin wannan taro. Na fahimci yadda ake shan zarafin mata, yadda ake shaye-shaye, yadda matasan mu suke yawan engaging a cikin shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da ake yi. Na fahimci yadda zan kare kaina daga cikin shi, ta yadda idan wani da kusa da ni ya fara zan ba shi shawara a gida.
An ce idan kun zo tun da kamar wakilci ne za ku kora 'yan makarantar ku da in kun koma makaranta, ya kika tsara koyawa abokan ajinki ko abokan makarantar ki abin da kike koya?
Eh, kamar na tsara lokacin da idan ana break ko lokacin da ba abin da za mu yi aji, zan zauna da su abokaina ne, muna kowace irin da su, zan zama irin fuya ka, zan fada musu komai da abin da ya faru a ciki, na san kuma za su fahimce ni ko da irin da wasa ko da gaske, duk za su gane da abin da yake nufi, kuma zan koyar da su kan yadda za su gane.
Mahmud Salman, na fahimci cewa hadarin da ke ciki akwai hukunce-hukunce da shari'a musulunci ta ce ɗan wanda bai aure ba ne ba za a mashi dalala ɗari, ɗan kai zina kenan, ɗan kuma kayi aure za a kashe ɗan kai zina.
Zancen drugs abuse ba maganar abubuwan shaye-shaye
shi ne, ka je kana shaye-shaye kana yin abubuwan da baka ma sani ba, sai kuma daga baya ka zo kana nadama, kuma hukuncin shi ma bai da daɗi. saboda duk zaka je kuma yi wani abin da baka sani ba amma ka iya kaje kai zina kuma da karshe zaka tsaya ya zuwa ma bulala dari kuma ma aka shika kuma yana bata kwakwalwa da kuma zuciyar mutum da kuma hankali
wai an ce dama kun je za ku koya wa ɗan uwan ku dalibai ko to kai yanzu ka koma makarantar ku ya za ka koya musu
kan faɗi musu don ga asibitin mana don ga ake faɗi musu da hukuncin dai da ake yi ma mutum ɗan yayi misalin faɗi musu in suna yi su daina saboda inda za ka kare ba wani daɗi ba ne ba su ya
sunana Abubakar Tijjani Abdullahi
ya kuka tsara wato isar da wannan saƙon da kuka samu a wannan taro da zuwa yaran da ba ku so da
su dama mun kamar yadda ya kasance kamar al'ada ta makaranta ko excursion aka je haka an aka dawo ana zaɓa ɗaya daga ciki wanda suka yi su zo assembly su present wani abu sannan daga baya kuma za a haɗa comprehensive report a zo a paste a notice board classes kowa ya gani to insha Allah kamar yadda aka saba yanzu muka koma makaranta in Allah ya yarda za a fito da su daga cikin yaran nan da wasu daga cikin su gaba ɗayan su ma za su comprehensive report haka wanda ya sauto gurin assembly su bayyana wa ɗalibai abinda suka koya saboda sakon su ma ya je gurin su da ragowar ƴan uwa da suke gida
wai dama a tsarin koyarwa ko akwai abubuwa ya maka masu nasaba da irin waɗannan abubuwan da kuke faɗakar da ɗaliban ku
eh to ka san kamar yadda yanzu a cikin soja akwai civic education kamar akwai yadda ake wayarwa da yara hankalinsu akan abubuwan da yake faruwa to wanda akwai kuma sannan semina da ake dan harada wannan makarantu alhamdulillah kuma ni ma da ke malami ne a makarantar akwai lokacin da muke da semina haka da aka hada mana a makaranta kan child protection irin kariya da za a ba wa yara da kuma irin wani abin ya faɗa gare su kuma akwai office da aka ware na guidance and counseling na ɗalibai wanda kowane ɗalibi ko ɗaliba ta samu matsala a cikin da take wannan korafin nata ko ya kai wannan korafin nasa ne insha Allah za a samu solution akai
shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a birnin Kumasi.
Englishi a shirin mu na kwalama daga cikin shirin yau da gobe muna tare da shahararren ɗan jarida Hajiya Hafsa Kadri English da za mu tattauna kuma akan abincin Ghana kamar yadda kuka sani abincin yau mun dauko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake wanda a nan Ghana dai wasu na kiran shi gobe wasu kira shi Edwene Gari wasu su kira shi yo duka dai za mu saurari yanda ake yin salamu alaikum
wa alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
to yau wannan abincin a Ghana dalibai a makarantu na jami'a har na secondary sai su ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe wato wake ne da ake sarrafawa to wannan abincin ya ake yin sa
wato wannan abinci ana ce masa yoko gari yo wato wake kenan cikin yaren ankarawa gari kuma wato garin kwaki kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu aibe wasu na ce musu ewe su suke da wannan abincin to shi kuma wannan yoko garin wake da ki samu waken ki idan kin samu waken ki kamar yadda muka fadi wancan mako zaki zauna ne ki cicire waken saboda dattin da ke ciki ki gyaggyara waken ki cire wake mai kyau ki tsintsinta sannan ki tsince dattin da ke ciki to idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta kamar misalin kofi daya ne sai ki dora a wuta kyauta amma ɗan kina so kin sakanwa idan baki so kuma baki sakanwa iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai yayi taushi sosai
yayi taushi har kamar zai narke
kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa shi sa shi ki bar ya taushi wasu suna sakanwa ciki ne saboda kada ka samu wata kila kumburin ciki da wani abu haka to idan yayi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cin sa da abu daban-daban cikin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa wasu kuma danyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi wato Hausawa mu na ce masa ayaba wanda zaka iya ka soya to zaki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullun inda ya shiga yabina in kin kawo sannan ki zo ki cire bawon idan kin cire bawon pattern da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora man ki wani zo suna nan suna iya sa gishiri gaba daya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri manki yayi zafi sai ki soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da manjeda to idan waken nan ya dahu zaki ci in kin dibo waken sai ki zuba masa manjan amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome zome na da ki ga shi karkashin shi baki ne suna soya kai shin shi da banni to sai a diba
wasu ni da kasa
wasu suna cewa suna son shishin don yana da dadi yana da dadi yana da dandano mai dadi sai su zuba cikin yau idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barba dan gari domin idan ka ci a dan rike maka ciki wani lokaci to kin ga yodin nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma garin ba kin ga kaman kwanaki da nace da kunu shi yodin nan zaki iya yin ki sai da kuninki ki sai yonki da manjanki ki hada ki ci kaman miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ci da kunu ko shinkafa ne ma kike so
sai ki ci da shi
kin ya ci ci da shi ko banku ne wani abincin gane daban kin ya ki ci da shi sai sa yon ma ana iya ci abinci daban don shi ma lafiya ne protein ne kaman nama yake kin gane aikin da nama zai baki haka shi ma waken zai baki sannan shi wa'ancan su shinkafa abincin gina jiki ne carbohydrate ne kin gane sai sa kin yi balance diet ki kin samu kin ci yo
wasu kuma yon shi waken ana yin shi kaman miya
haka nan ne shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki kaman stew ki kin yanka dan manjan ki ke dora wuta kin yanyanka albasan ki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirin ki kin zuba a ciki kin markada dan atarugun ki kin zuba a ciki idan ya so masoyuwa wani sa'in wasu ma na dan yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa sai ki zuba a ciki sai ki hada to kin ga ya zama kaman wani stew kuma ko wani dage-dage da za ka yi cin kowane abinci kuma da shi
wake daya
na aka sarrafa shi daban-daban da zaki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilun mu wato iyayen mu Yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke kwata-kwata wasu kuma suna markadawa ne kin ga in an nika a dora wuta a yi miya da shi siu da shi suna ce masa gagiri shi ma ana ci da
na gode kwarai Hajiya Hafsata da English kenan muka tattauna da ita akan shirin nan na kwalamani da daga watar hawa Abdulkarim yau kaniya
masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku Aminu Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke sallama da ku a kasance lafiya.